ta gaba daya a ƙasa a cikin jahannama, shi kuma yana zagaya kayan cikin nasa ko abin nan hanjin nasa. Mutane za su zo su tambaye shi, ya kai wani, ya ka zama yau a wannan hali? Bayan abin da muka sani shine kai mai wa'azi ne, kai ne mai faɗakar da mutane ayi kaza kuma a bar kaza. Zai ce eh, na kasance ina umarta ku ku rika yin kaza amma ni bana yi na alheri, sannan ina hana ku mummunan aiki, sannan kuma in zagaya ni din in aikata. To sai a dauke shi haka zai ta zagayawa a wannan, ai ta azabtar da shi a cikin wutar jahannama din nan. Mutanen nan kuma suna kallo ana maimaita wannan abu. Gun a ce tashin hankali ne ba karami ba, a ce mutum a rayuwarsa ba ta tafiya daidai da abin da ya ilmanta, ya san shi, sawa'un yana ilmantar da mutane ko baya ilmantar da mutane. Babban abu dai ya zama shi din ya sani. In dai kana da ilimi, ka karanta ilimi hakikatan, sawa'un to kana ilmantarwa ko baka ilmantarwa, ya zama cewa kana aiki da wannan ilimi din. Kamar yadda malamin ya faɗa, a gan shi a matsayin haske ne a fuskarka, sannan kuma ikhlasi a zuci a ayyukanka, kuma wato a samu tsoron Allah a zuciyarka a ayyukanka, a samu istiqama wajen ɗabi'a alaka da mutane, ya zama a zuci kuma da gaske kake tsakaninka da Allah, haka nan ya zama tsakaninka da mutane shi ma da gaske kake. Wannan shine babbar fa'ida da mutum zai samu wato a cikin wannan addini mai tarin albarka, wato addinin musulunci. Ba addini ne kawai na surutu ba, ba kuma addini ne na ganin laifin wani ba, addini ne na asalinsa. Babban abin da ke cikinsa shine hanya ce za a ilmantar da kai yadda za ka je ka haɗu da Allah, haɗuwa mai kyau, Allah ya sa ka a cikin aljanna. Duk abin da za ka yi to a bayan wannan yake neman yardar Allah, Allah ɗin nan ya yarda da kai. Kamar da wasu malamai suke cewa laysa sha'an an tuhibba walakinna sha'ana an tuhabba, babban abu da yake da muhimmanci fa a zuciyar ko kuma a rayuwar dan adam a matsayinsa na musulmi, ba wai shine a ce shi yana san Allah ba. San Allah kai zai wa amfani, ba Allah zai wa amfani ba, domin Allah ba kamar yadda mu yan adam muke, kowa so yake a so shi ba. Ba ka san kubata da mutane, so kake a ce kowa yana son ka, to Allah ba haka bane. Kai idan ka so Allah abin zai maka amfani, ya yadda da kai ayi kai aikin kirki, kuma sannan ka je ka sadu da Allah din ya baka sakamakon ka. Amma babban abu shine a ce Allah yana son ka, dan haka kullun dan adam ya zama babban abin da yasa a gaba shine Allah ya yarda da shi. Daga lokacin da ya zama cewa wani abu daban yake so, ya zauna lafiya da mutane, hankalinsa ya kwanta da mutane, babu wata damuwa ko kuma komai zai sai wanda mutane suke so, sannan yayi wannan azaba sai a duniya. Ya zama dan adam wannan abun baya cikin zuciyarsa, to shine zaman sa lafiya. Ka nemi Allah ya yarda da kai. Ina fatan Allah madauki ya samu dace da wannan abin da yake mai tsada kuma mai wahala kwarai da gaske. Yace wallahu azza wa jalla zamma bani isra'ila, Allah madaukaki ya zargi bani isra'ila ala adamin tifa'ihim bil ilm, akan rashin amfanin da suka yi da ilimi. Fa qala subhanahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi dangane da bani isra'il a suratul jathiyah, yana cewa wa atainahum bayyinatin min al-amr, kuma mun ba su bayyanannu daga cikin al'amura, hujjoji kuru-kuru na wannan addini din. Abdullahi dan Abbas abuwatu daga gare shi yana cewa ana nufin hujjojin tabbatar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa an ba su a cikin littafansu. Wasu malaman kuma sun ammama shi a kowanne fage ma, ma'ana Allah madaukaki dai ya ba su hujjoji kuru-kuru. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم, بس صابا بس اكانون سو دجونا سي باين علمي يازو مسو دمي بغيان بينهم don zalunci tsakaninsu da hassada. Da banu Isra'ila suna bin hanyar annabawansu, suna tafiya, Allah maɗauki ya ba su hujjoji, sai da ilimin ya zo musu ƙuru-ƙuru na yadda hujjojin nan suke, to masu son zuciya a cikinsu sai ba su bi wannan hujjojin ba, sai aka rarraba, wasu suka bi, wasu ba su bi ba. Don me? Don bagyu tsakaninsu, ke ta haddi da zalunci da karkacewa da hassada, domin wannan suna cikin manya-manyan abubuwan da ke sa mutane su saba da junansu. Kamar yadda za mu gani a kowane lokaci, mutanen da suka karkace wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a hakikanin tsarinsu za ka ga su ma ba wai haɗin kai ne da su ba, a tsakaninsu kowa ya kirkiro abin da ya kirkiro ya cusa a addini, ya ce wannan shi ne za a bautawa Allah da shi, wancan ma sai ya kirkiro nasa. Babbar matsalar ita ce mutum shi zai kirkiro wani abu nasa ya cusa a cikin addinin, kuma idan wasu mutane ba su yi wannan abin da shi ya fito da shi a matsayin addini ba, sai ya saba da su, ya zage su, ya kafirta su, ya ce musu mutanen banza, maƙiya, annabi da makamantan waɗannan irin zance, tare da cewa ainihin addinin da yake kai ba a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ba. Wannan shine sifa ta mai bid'a, da'iman ya fito da abin da ba annabi ne ya yi addini da shi ba, ya ce sai an yi shi, kuma in ba a yi ba ya ɗora wala'i da bara'i akan wannan. Shi kuma wani shi ma mai wata tafiyar daban, sai ya kirkiro nasa, sai ce shi ma duk wanda bai bi wannan ba to ba mutumin kirki ba ne. Wannan shi ne sabanin da ake nufi. Banu Isra'ila sun yi, kuma mutane a zamanin wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi, gashi nan da zaluncin da karkacewar daga hanya saboda bin hanyoyin bid'a, kowa ya kirkiro tasa hanyar, ko kuma wani ya kirkiro shi kuma yana bi, wanda kamata yi a ce kowa ya bar abin da yake kai wanda ba daidai ba, ya komo kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ita ce Allah maɗaukaki zai tambaye mu akai, babu wanda Allah zai tambaye shi akan me yasa baka bi malam wane ko shehi wane ba. In malam wanen nan ko shehi wanen nan mutumin kirki ne, akan addini yake, to za a same shi ne dama yana ilmantar da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Amma in ya zama nasa ne, hanyarsa ce da sunansa ma ake kiranta, ya kirkiro ta, kuma mabiyansa su tsaya a kai har ya zama cewa suna ganin duk wanda bai bi wannan abun ba shi ne ba akan daidai ba, to wannan shi ake ce mazalunci, shi ne bagyu, shi ne karkacewa hanya. Abinda Allah bai dora wa al'umma ba, babu wanda ya isa ya dora musu ya ce tilas sai sun bauta wa Allah da shi. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi a matsayin addini ba, to wanda dai ya dora wa mutane ya ce dole sai sun yi, in kuma ba su yi ba su ne marasa kirki, su ne maƙiya annabi, su ne maƙiya addini, ba sa son waliyai, to wannan shi ne zalunci. Adalci shi ne a tuhumi mutum saboda bai yi aikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun fahimci wannan. Don haka idan har dama mutane za su ɗauki irin wannan tsari, to dole ba za a zauna lafiya ba, ko kuma dai za a yi ta saɓani, wannan yayi nan, wannan yayi nan, kuma ba za a taɓa haɗa kai ba idan ba an bar son zuciyar nan an dawo kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Allah ya kyauta mana. Don haka kullum mutum ya yi ƙoƙarin jan ɗan uwansa zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, a bar duk abin da yake son zuciya ce ta wani. Wasu mutanen abin da ke damunsu shine za ka ji suna cewa hanyoyin nan da ake bi mazhabobi za ka kira su ko ɗariƙu, wannan tawa ne, wannan tawa ne, wannan tawa ne, wai ai an daɗe ana bin su, ko a ce iyaye da kakanni ana wannan abu. Kaga mutum wanda mafi yawa za ka cewa jahilci yake kai, bai san komai ba, ba shi da larabcin da zai karatu, bai san me zai karanta, bai je gun malami ma ya karantar da shi sunna ba, wanda mafi yawan karatun shi kansa wanda ya yi shi ma za ka ga littafan fiqhu ya karanta, amma masaloli na abin da ya shafi aqida ta zuciya, mai mutum zai zama zai aikata ka ya zama mutumin kirki, me zai kulla a zuciyarsa ya zama cewa mutumin kirki tsakaninsa da Allah, mutanen da yawa ba su sani ba. Amma sai ka ga babban abin da ya damu mutum shine ai wannan abun an dade ana yi, ya sai yanzu za a zo a ce ba shi da kyau. Abin da ya kamata mutum ya kalla shine a shi wanda ake dangana abin zuwa gare shi, ai abin da ba a fara shi ba sai daga kansa, ko ba haka ba? To da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye fi tsufa? Ai sai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo addinin sa, mutane suka karba, ana bautawa Allah akan hasken sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai can kuma ga wani yayi da'awar jikan Annabi ne, ko shi da kansa ko kuma wani daban, ya kirkiro wani tsari yace zikiri sai an yi ilimin na wani, shi kuma wancan wani fa ba na Annabi ya kawo mana ba, nasa ne ya fito da shi, ko kuma wasu ne suka fito da shi suka dangana masa, a ce sai kai kaza da safi, ayi wazifar rana, ayi ta dare, ayi ta magariba, ayi ta juma'a, misali inda haka ake, kuma a ce gaba ɗaya kullun tunaninka tsoronka shine a ce baka yi daidai da wannan wanan yace ba, wannan abun akwai hatsari a ciki. A ce zuciyarka da zikirin da zaka yi kusantar Ubangiji, a ce sai ka yi shi da sunan wani, ba da sunan, ba da hanyar, wato ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan shine abin da zai sa ake tausaya wa mutane a gaya musu su daina wannan hanyar, su kama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kuwa ita ce kadai wanda za a bi a bautawa Allah kuma a samu lada. Duk wahalar da mutum zai sha in ba akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba zai samu wannan ladan ba. Kowa ya shekara 100 yana yi, shi a wurinsa shine tsoho, amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba komai bane. Haka ne ko ba haka ba? To wannan kallon shi kamata dan adam ya rika yi, zai mu kansa adalci, yaga cewa al'amarin fa shine ba wai na ina muqarana, ina kwatanta kaina da yaran da suke rayuwa yanzu ba, in kwatanta kaina da baya tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wancan wanda yazo da waccan hanya ake bi, wane ne ya riga zuwa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga zuwa, kuma shi annabi ne, wancan ko ba annabi bane? Kuma yazo da abin da ya saba wa na annabi, wani ma yana da awar nasa yafi na annabi. Ko waɗannan abubuwan suna da hatsari a zuciya, duk mutumin da ya kullace su ya zama a hakan haka ya rayu, to zai hasarar addininsa. Akwai buƙatar lalle a ya maida hankalinsa, ya ji tsoron Allah, ya koma kan hanyar daidai, ba wai magana ce ta faɗa da rikici ya zo ya ce dan me za a hana shi kaza ba, wa ya sa shi ya kaza ɗin? Ya yi haƙuri ya bar kaza ɗin nasa ya koma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka zai ci nasara. Kuma kada ya ce saboda shi ya saba da wannan abu ko malaminsa ne ya sa shi a kai, a shi ba zai daina ba, kuma duk wanda baya kan wannan shine ba akan daidai ba, wannan shine zalunci. Yawwa, matukar abin da za ka yi ka ce ka samu hujjar abin da kake tafiya a kansa, in baka samu hujja ba kuwa ta cewa wannan daidai ne daga Qur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kai din baka da hujjar yi ballanta naka ce wanda bai yi ba ba akan daidai yake ba. Babban abin da zaka yi shine kai kokari kaga cewa abin da ka yana da dalili ko ba shi da dalili. To Allah ya kyauta mana. To sannan malamin sai yake cewa wa zamman nasara, bai kare ba, ko yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yaftalifun, lalle ubangijinka mai hukunci ne zai yi hukunci tsakanin su ranar tashin al-qiyama cikin abin da suke sassabawa. Wannan na tuna mana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa Yahudawa sun kasu kashi 71, Kirista 72, wannan al'ummar kuma za ta rabu kashi 73. 73 nan yace dukkansu suna wuta, ma'ana sun cancanci shiga wuta sai guda ɗaya. Aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yace su ne ma'ana alaihi wa ashabi, waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina. A wata riwayar su ne jama'a, jama'ar kuma ana nufin jama'ar da suka haɗu akan gaskiya, akan wancan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato karantarwa da abin da sahabbai suke kai. wannan ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi tafsiri ne na jama'a, sahabban su ne jama'a. Wasu suna cewa wai ai jama'a ana nufin jama'ar gari, abinda mafi yawan su suke so, wanda suke kai shine abin. To idan jama'ar gari suka karkace suka bi bid'a, kuma shikenan wanda bai bi wannan ba sai a ce shine bai bi jama'a ba, bai bi sunna ba, wannan ba haka bane. Wannan fasara ba a ta karatu bace. Yau don haka abinda ake nufi da jama'a waɗanda suka tsaya akan gaskiya shine, har Ibn Mas'ud ke cewa al-jama'atu man kana ala al-haqi wa in kunta wahdaka, wanda ke kan gaskiya koda mutum ɗaya ne ya zama shine akan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan shine jama'a. Yau don haka mutum ya lazimci jama'ar musulmi. Wata fassarar kuma babba kuma mai muhimmanci dangane da wannan jama'ar ita ce, kada mutum ya bangare ya fito da wata hanyar tasa ta bid'a, kamar lokacin da aka yi kungiyoyi a baya, Khawarijawa suka fito, Shi'a suka fito, aka samu Mu'tazila, aka samu Kullabiyya, aka samu Asha'ira, aka samu waye da wacece, kowa ya fito da hanyarsa ana dangana shi zuwa gare shi, ga Jahmiyya, Mirrisiyya da makamantan waɗannan, kowa ya bangare ya bar al'umma. Al'umman nan da take kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sahabban nan wanda ba su taɓa yin bid'a ba, to su ake nufi da jama'a ne. Yawwa, kasancewarka tare da jama'a shine karkaje ka fito da wata hanya taka ko ta wani kaje kana bin sa ba tare da ilimi ba, a'a, ka zo ka bi hanyar da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ita kadai ake bi. Hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda nawa ce? Guda ɗaya ce. Ran da ya rasu din nan kuma ya bar Abu Bakar radiyallahu anhu yana limanci ga mutane, da ya rasu abinda yake kai din nan haka Abu Bakar ya ci gaba, haka Umar ya ci gaba, Uthman haka ya ci gaba, Aliyu haka ya ci gaba, har zuwa dai a sauran sahabbai gaba ɗaya, har sahabbai suka ƙare, ba a samu wani sahabi guda ɗaya ya fito da wani ra'ayi nasa guda ɗaya da ya sabawa ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi wasu bid'o'i a zamanin sahabbai, wasu sun fito da su amma ba sahabban ba, daga cikin waɗanda suke bin sahabbai, tabi'ai da suka zauna da sahabbai amma ba ɗaliban sahabban ba, wanda suke can nesa musulmi ne a wani wuri. Yanzu misali, bid'ar farko da ta fara faruwa a duniya kwata-kwata wacce ce? Ta Khawarijawa, waɗanda suka kafirta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, suka zo suka ce ka zama kafiri saboda maganar tahkimi da aka yi tsakanin Aliyu radiyallahu anhu da Muawiya radiyallahu anhu. Wannan ita ce ta farko bid'a siyasiyya kenan, ta siyasa. Bid'a ta aqida kuma farko da ta fara faruwa a duniya kwata-kwata ita ce ta ƙaryata kaddara, wanda suka ce ba su yarda da imani da kaddara ba. Daga baya aka sami waɗanda suka bita, aka samu su suka bita suka kama, ake ce musu Mu'tazilawa, bid'ar Mu'tazila. Wannan dai ta ce wato imani da kaddara ba magana ba ce, ma'ana ba a yarda da kaddara ba. Farkon wanda ya zo da wannan aqida kun san waye? Dan ina so nuna mana cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a samu wanda ya bid'a ba a cikin su. A garin Basra, Basra da take Iraki yanzu, an yi wani mutum sunansa Ma'bad al-Juhani. To yana da wani aboki Kirista ne, wasu su ce masa Susan, kun ji sunan ma kamar sunan mata. Ta hanyarsa ya samu wannan tunani na cewa babu imani da kaddara, ai dan adam shi ke kirkira aikinsa kawai, sai ya yi aikin ma sannan Allah ya sani, wai Allah bai san za ka yi ba sai da ka yi, sannan ya san abu. Na wannan tuhumar Allah ne da me? Da jahilci. To farkon wanda ya fito da wannan tunanin shi ne Susan. Kun ga wannan Susan mai haɗa shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, har Ma'bad ya samu, Ma'bad din kuma ya fara yaɗa abin a garin Basra, har wasu mutane daga cikin tabi'ai da suka ji abin bai musu daidai ba, da suka zo aikin haji ko umara, suka samu Abdullahi dan Umar suke tambayarsa, shi ne ya kawo musu hadithin nan na Umar bin Khattabi na malaika Jibril da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa akan musulunci da imani, shi yasa hadisi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, sababin hadithin kenan. mun ga wannan ya nuna mana ashe sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ba su dauki wata hanya wadda take ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, babu wata bid'a da aka sami wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ya auka cikin ta. Don haka in mutun yana son yayi addinin da Allah zai yarda da shi, yaje ya bincika a Qur'ani, ya bincika a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, littafan tafsiri, littafan aqida, littafan duk da zai samu, ya ga menene sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai da me suka bautawa Allah, to ya bautawa Allah da wannan, wannan abin shine daidai, tabbas shi zai kai shi ga annabi, shi zai kai shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya samu dace. Sai ya ce wa zamman nasara, Allah madaukaki kuma dama ya zargi kirista, wa wasafahum bid dalalati, ya wasafta su da jahilci, ai da bata kai kasancewar batattu ne, don me lijahlihim, saboda jahilcin su, wa ibadatihim rabbahum bighairi ilmin, kuma saboda bautar ubangijin su da suka yi ba tare da ilimi ba. Nasara suna cikin ajhalu khalqillah, je ka bincika su gani da wahala ka samu wani wanda yake ya san meye ilimin addinin nasara a cikin su, da yawan su ba abinda suka sani banda su je su yi waka su fito, sai musamman a nan wajejen mu ne mu yanzu aka mai da hankali wajen ilmantar da su yadda za su yi gaba da musulmi, shine babban abin da za su samu a cocin su. Amma ba wani abu na ka samu mutum Kirista yana da taushin zuciya, sha'awar amfanin wani ya ja hankalinsa ya kwadaitar da shi ma ya zo ya shiga, sai dai da bada abin duniya da yaudara da makamantansu. Amma mafi yawan su za ka gani a ƙarƙashin jahilci suke, ba akan wani haske na wato ilimi ba, kuma suna bautawa Allah da jahilci. To hakanan duk koda a musulmi ne, duk mutumin da ke bautawa Allah da jahilci ba da ilimi ba, to hakika abin zargi ne shi. Malami yace wal amilu bi ilmihi yakhruju min bayni at-ta'ifatayn al-malumatayn al-yahudi wan-nasara, malami mai aiki da ilimin sa to zai fito daban tsakanin wannan al'ummomi, Yahudawa wanda sun sani ba su yi aiki ba, tsakanin kuma Kirista wanda su kuma jahilai ne suna bauta Allah da jahilci, haka sun fasu suke. Yahudawa ga ilimi amma babu aiki da ilimi, Kirista kuma babu ilimin sai bauta da jahilci. To musulunci shi kuma menene? Tsakiya ne, aiki ne da ilimi, ma'ana akwai ilimin kuma akwai aiki da ilimin. Ina fatan fahimci abinda malamin ke so ya gaya mana kenan. Yawwa, in Yahudu ba su yi aiki, sun ilimi ba su yi aiki da shi ba, Kirista kuma ba su yi ilimin ba, don haka ba su yi aiki da shi ba, tunda ba su san shi ba, sun bauta Allah da jahilci. To musulmi wajibin su shine su yi ilimi, in sun ilimi kuma su yi aiki da ilimi, sai su fita daga siffantuwa da siffofin Yahudu, su fita daga kuma siffantuwa daga siffofin Kirista. Nan fata mun fahimci wannan. Yawwa, sai ce a wal amalu bil ilmi, aiki da ilimi, laysa fi janibil ibadati al mahdati fahasib, ba wai kawai shine fahasib, ba wai kawai fi janibil ibadati al mahdha, yana cikin bangaren wato ayyukan ibada ne tsantsa ba, mahdha ana nufin tsantsa. Yawwa, aiki da ilimi ba ana nufin wai kai aiki da ilimin ka wajen ibada kawai ba, sallah, azumi, zakka, qiyamul layli da sauransu, ba wannan kawai ake nufi shine aiki da ilimi ba, bal hatta fil mu'amalati ma al khalqi, har wajen mu'amalar da zakai da halitta ya zama cewa kai mai aiki ne da ilimi. Kada bacin rai da yake tsakaninka da wani dan kun bata ko kun saba a wajen fahimta, yana bin wata fahimta, kana bin wata fahimta, wannan bacin ran ya hana ka kai masa adalci. Mun fahimci wannan? Yawwa, shi yana fahimtar kaza, kai kana fahimtar kaza, sai zama wannan sabanin da kuke da shi sai hana zuciyarka ta yi masa adalci a inda yake bukatar adalci. Duk karkacewar mutum to karka zalunce shi, karka yi masa ƙarya, ka dangana masa abin da bai faɗa ba, karka yi masa hukuncin da bai cancance shi ba, kada kuma wato kai masa mu'amalar da wato za ta zama akwai abin da ba daidai ba a ciki. Fasidqul hadithi, yace gaskiyar magana, ma'ana duk abin da zaka faɗa kai gaskiya, ka faɗi gaskiya. Wal wafa'u bil wa'di, da cika alƙawari, ka ce zaka yi abu to kai. Wal ihsanu ila al jari, ilal jari da kuma kyautatawa makwauci makwaucinka kowanne iri ne ko shi ba musulmi bane ko musulmi ne kun saba wajen fahimta kana fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ya kamata lalle wajibi a tsaya akan ta abi a mutu akai shi kuma yana ganin za a shiga wata kucika abi ta hanyar wani ma sannan za a zo kanta annabi ma'ana yana da wata fahimta daban ba bin sunna yake ba akan bid'a yake to makocinka ne shi ma ka kyauta masa yana da buƙatar ka kyautata masa ba wai dan yana bin wata hanya wanda baka fahimta ba shikenan kuma ya zama zaka zalunce shi babu zalunci wasilatul rahim yace da kuma sada zumunci tsakaninka da ƴan uwanka na jini wal afu anil akharin da yafe wa wanda ya maka laifi ko ya ci ma mutunci ya zage ka ya bata maka ya yi maka bakin fenti ya je ya kai ka ƙara ma ya ci ba mutunci ya ce an yi ai ma kaza ai ma kaza to duk kai masa afuwa kullu zalika amalun bil ilmi duk wannan yana cikin aiki da ilimi domin haka muka gani a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba haka bane ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya je ta'ifa yayi musu wa'azi ya fadakar da su suka koro shi da jini a kansa aka fasa masa kai amma aka ce aka turo mala'ika ya bada izini a rusa garin yace a'a a basu la'alla a cikin ƴaƴansu a samu waɗanda za su zo su musulunta wannan halin wani irin hali ne in hali ne da ko inda mutum zai dauki kowa duk abin da kai masa sai ya rama ai da ba za a yi wancan ba don haka dole sai ana haƙuri ana yafewa juna don bai fahimci abin da ka fahimta ba kai masa haƙuri ga wani misali da malamin ya kawo mana da zai nuna mana irin halin da ya kamata malami mai aiki da iliminsa ya zama a kansa yake musamman kuma mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga abin da yake shine addinin musulunci kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu ibn qayyim yana faɗi a cikin littafin sa madarijus salikin an shaykhul islam ibn taymiya daga malaminsa shaykhul islam ibn taymiya yana cewa shi ibn al-qayyim din ko wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqulu wani daga cikin manya-manyan sahabbansa yana cewa sahabban ibn taymiya wani daga cikin manyan dalibansa yana cewa wadittu anni li ashabi mithluhu li a'da'ihi wa khusumihi yace nayi fatan a ce ni din nan yadda nake alaka da nawa abokan da mutanen da muke tare da su mithluhu kamar ibn taymiya nake yadda yake li a'da'ihi wa khusumihi ga abokan gabansa da makiyansa kun fahimci wannan zancen ma'ana yadda ibn taymiya yake mu'amala da abokan gabansa shi wannan dalibin na Ibn Taymiya yake cewa nayi fatan a ce ina ma ni haka nake ma da abokaina wanda muke ra'ayin mu iri ɗaya ne da su ba abokan gabaina ba kun fahimci zancen sosai kuwa ma'ana Ibn Taymiya yadda yake mu'amala da abokan gabansa waɗanda barin ga muku tukun su waye abokan gaban nasu me ake nufi da abokan gaban Allah madaukaki cikin rahamarsa ya kawo wannan bawan Allah shi yasa kuke yawan jin ana ta ambatar sa kuma duk wani mutumi mai bin wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to babu mutumin da yake kyama yake ki yake zagi irin Ibn Taymiya domin Allah madaukaki ya kawo shi an haife shi a shekara 661 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin duk wata bid'a da aka yi ta a musulunci to ta kafu ta yi ƙarfi ta ja mabiya kuma tana da manya-manyan malamai da suke kira zuwa gare ta kowace iri a zamanin sa akwai masu ra'ayin khawarijawa suna can wani wuri akwai masu ra'ayin shi'a har sun an yi littafai an yi menene har ya rubuta raddi akan wani littafi na wani malamin Shi'a ana ce masa Ibn al-Mutahhir al-Hilli, yana da wani littafi sunansa Minhajul Karama. Minhajul Karama ya rubuta shi ne wai don tabbatar da imama, aqidar imama. Ibn Taymiyyah ya masa raddi a littafinsa da ya sa masa suna Minhajus Sunna. Yawwa, to wannan Minhajus Sunna mujalladi 9 ba a taba littafin da ya raddi ga harkar Shi'a irin wani littafin ba zuwa yau din nan da muke ciki. Ba littafin da ya damu duk mutumin da yake kan harkar tafiyar Shi'a imamiyya irin wani littafin. Gashi a lokacinsa bai samu ma wasu daga cikin littafansu ya ga irin abubuwan da ke ciki ba. Yana faɗa ne, yana cewa na ji wasu suna bin labarin sun hadda ma kaza a cikin littafinsu. Abin da suka faɗa daga sun daga da suke hujja da shi daga littafan hadisi a ce ana tuhumar sahabbai sun yi kaza nan, shine babban abin da ya raddi daga hasken sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin manyan abokan gabansu har yanzu akwai masu bin ɗariƙun sufaye iri-iri, masu bin waliyai a ce sai ta hanyar waliyi wani za a shiga aljanna, wannan kowa kuma kun sani kowa da hanyar nasa, wannan da shehinsu wannan da shehinsu. To a lokacin nan da yake Asuriya ne, Asuriya gari ne da wannan abun ya shahara sosai kuma da ƙarfi, gari ne har zuwa yau din nan sufanci yana da ƙarfi yana tasiri a gari har zuwa yau. To manya-manyan masu gaba da shi akwai wannan a ciki. Akwai masu bid'o'i na aqida, aqidar Asha'ira, musamman masu kan abin nan tafiya akan aqida ta Ash'ariyya, babin sufofin Allah, babin abin da ya shafi kaddara da imani da ranar ƙarshe, maganganu akan waɗannan abubuwan duk suna nan. Akwai masu mai da hankali kan ilmul kalami, su ne dai waɗannan yaran Asha'ira din, Mu'tazilawa da waɗanda suka zo suka rubuta littafansu. Kuma Allah maɗaukaki ya kawo shi bayan masu wannan aqidin sun rubuta littafansu, sun bayyana duk abin da suke ji da shi na hujja. Shi yasa da ya tashi kowace tafiya sai ya ɗauki babban littafin da ake ji da shi, sai ɗauka sai ya masa raddi kowace tafiya. Haka da ya tashi raddi akan masu tafiya akan harkar falsafa da ilmul kalami akan mazhabar Asha'ira, sai ya raddi akan Razi. Razi ya rasu shekara hijira tana 606. Da ya samu wani littafi nasa, ya yi masa nasa raddi, ya sa masa suna Naqdut Ta'sis. Haka nan a gefen masu falsafa su ma akwai nasu. To waɗannan mutanen kullum daga cikin musulmi a cikinsu, waɗannan kullum su ne su je su kai Ibn Taymiyyah ƙara gun sarkin gari. Yau su ne suka sa aka ɗaɗɗaure shi ɗin nan, sun ce ya zagi waliyai, baya son manzon Allah, ya ce Allah yana sama, irin waɗannan abubuwan da ake. To duk a lokacin nan aka yi su aka maimaita, sai a je a kai shi ƙara a kulle shi. An kulle shi a kurkuku a Misra, a Iskandariya, an kulle shi kuma a Dimashka nan babban garin Siriya. Yau shi ne wannan, yau shi ne wannan, yau waɗannan sun kai ƙara an kulle shi, aka hana shi ma abin da zai rubutu a kurkuku, aka hana shi, aka kwace takardar da biran da alƙalamin da ake amfani da shi a lokacin nan duk aka kwace. Ya samu gawayi ya riƙa rubutu littafai a jikin bangon kurkuku. Al-Aqidatul Wasitiyya ɗin da muke karantawa a kurkuku ya rubuta ta, aka samo ta, ya bayyana wa mutane ga yadda abu yake, ga yadda abu yake lokacin da ya fito. To waɗannan mutanen kullum wanda ya zauna da su, tunaninsu yadda za su kai shi ƙara a hana shi maganar wannan abin da yake faɗa cewa a dawo kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai, kar ayi bid'a, wannan shine laifinsa. Mun fahimci abin? To bari mu ji. Amma yayaye alaka da waɗannan abokan gaban nasa wanda su ne kullum suke kai shi ƙara ɗin nan? Akwai wata ranar ma da wani da ya zo da aka kama shi, da aka kama Ibn Taymiyyah, ya zo ya sa hannu ya bangaji ƙirjinsa yadda Ibn Taymiyyah ma na a ƙirji, ya ce jinin wannan a kaina yake, ma'ana ni na ɗauki nan sai na kashe wannan. Wannan duk a gaban jama'a saboda tsabar adawa. Akwai kuma wasu malaman su kuma ba ta hanyar ko ɗariƙu ko na'u ba'a, su kuma akwai hassada ta cewa ya wannan za a ce masa Shaykhul Islam, komai ya sani, duk abin da ya faɗa shi kawai mutane su suke bi. In ya magana akan wani abu ko har yanzu ka dauki littafansa ka karanta, duk matsalar da aka ce ya kwalkwale ta, ya bi mata, ya yi mata rubutu na musamman, to za ka ga da wahala ka samu wani kuma ya zo ya wani rubutun wanda yake zai ture nasa. Littafin da ya rubuta fa akan raddi ga Kirista, Kirista ba ma abin nan harkar bid'a ba, Al-Jawabu Sahih liman baddala din al-Masih, wannan littafin har zuwa yau shi ma ba a yi rubutu annan wani littafi da ya raddi ga aqidar Kiristanci irin wannan littafin. Don haka ajiya sai da Allah madaukaki ya kawo ya tsare addininsa da ita, kuma dama a kowane lokaci ana samun irin wannan, duk lokacin da addini ya ci baya ya dan fara lalacewa daga hannun mutane, to Allah yakan kawo wani mutum kuma ya jaddada musu rayar da wannan sunna din, wannan shine kawai, ba saboda cewa ko ya fi wani ba. To ku duba irin yadda adawar ta kai ga waɗannan mutane. To shine wannan ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa shi yadda ya ga malamin nan namu, ba da yadda na ga malamin nan namu yana yi da abokan gabansa masu kai shi ƙara ɗin nan su ci mutuncinsa, su zage shi, su jefe shi, yadda yake mu'amala da su, ni na so a ce ina ma ni ma haka nake da abokaina wanda yake duk aqidar mu ma ɗaya, saboda sauƙin halin da kuma afuwa ta zuciya. Duk abin da za a yi mutum akan bid'a, akan kai bin sunna, to bai kai abin da aka yi Ibn Taymiyyah ba. To in Ibn Taymiyyah ya dau wannan halin na hakuri da yin hakuri da mutane da jan su a hankali, duk da cewa ba sa san sa, sun zage shi, sun cuce shi, to ina ga wani wanda ba shi ba. To bari mu ji. Sai ce wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qatt, yace wallahi ban taba ganin Ibn Taymiyyah yana addu'ar lalacewa akan wani daga cikin abokan gabansa ba, ko ya kira wani daga cikin manyan malaman da suka cutar da shi, ko na ɗariƙun sufayen, ko na jahamiyyan, ko na asha'ira, yace Allah ya tsine wa wane, Allah ya lalata shi, bai taba jin Ibn Taymiyyah yayi wannan ba. Mun fahimci wannan? Duk da cewa sufa yaran su kenan kullun abin da suke so shine Allah ya tsine masa, Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza, in suka tara mabiyan su abin da za su faɗa kenan. To amma shi baya irin wannan, saboda me? Saboda aiki da ilimi, su dama akan jahilci suke yi, haka ne ko ba haka ba? Wanda yake akan yake abu akan jahilci, tausayinsa ake, rahama ake sawa da shafaka a zuciya dangane da shi, ka ja hankalinsa ya daina, kila zaka ce ai waɗannan da gangan suke yi shekara nawa muna wa'azi duk sun ji, ai ba kai ne mai dora musu hujja ba, ai shi har yanzu bai yadda ka isa ka gaya masa bane, da ya yadda ka isa ka gaya masa da yanzu ya zo ya saurare ka, ko ba haka ba? Gani yake kai din har yanzu baka isa a ce malami ne da ka kai ka gaya masa abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai ba ne, shi yasa bai saurara ba. To sai yake cewa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qatt, man taba ganin yana addu'a akan wani daga cikin su, ba an ce addu'a ala, ana nufin mummunar addu'a, yau bai tabe musu wata mummunar addu'a ba. Wa kana yad'u lahu, kai addu'a ma yake musu ta alheri, ya Allah ka shiryar da wani, ya Allah ka shiryar da wani, yanzu tsakani da Allah wane ne, saboda gashi ga tsananin gaba, wani mutum yana zagin ka ya ce ma ka kawo kaza, ba ka san annabi ya cutar da kai, ya menene, ya hau mumbari, ya ta zagin ka, kai kuma sai ka shiga daki da daddare bayan ka tashi lokacin da kake sallar dare, ka sa goshinka a ƙasa ɗin nan kana addu'a, ya Allah ka bani kaza, ka bani kaza, ka ƙara min ilimi, ka bani aikin dama da ilimi, da aiki da ilimin, sai ka sa shi addu'a, ya Allah wane mai min kaza da kaza, ya Allah ka shiryar da shi, ka sa son sunna a zuciyarsa, muna yin wannan da Allah? To inda za ka yi wannan, za ka ga cewa hanya ce mai sauki da kowa zai shiru, gabar ba ce ma ƙarfi a zuciya ba, kuma sannan Allah maɗauki ya rage ma abokan gaba, saboda me? Ka yi addu'a, Allah ya shiryar da su, sun shiru, kun zauna lafiya, sunna ta ƙaru, tun da dama abin ba wai dan naka ba ne kake so ka kare. Bari mu zo mu ji dai kissar ta Ibn Taymiyyah, akwai darussa da yawa a ciki. Yake cewa waji'tu yawman, bari ku ji wata kissa, shi Ibn al-Qayyim ne yake faɗa, sai ce waji'tu yawman, wata rana nazo, mubashiran lahu bi mauti akbari a adaihi, wata ran nazo gun Ibn Taymiyyah ine masa bushara cewa mafi girman abokan gabansa, ma'ana wanda yafi kowa gaba da shi, wani mutumi ne sunansa Ibn Makhluf, bi kawo sunansa ba a kissar, ibn makhluf wani babban malamin mazhabar malikiya ne a misra ya tsani ibn taymiya tsana saboda yana musu magana akan abin da ya shafi aqida din nan su suna kan fahimta ta ash'ariya sufofi din nan na Allah ba sa tabbatar da su suna tawili suna abubuwan su dai nasu da bid'a ibn taymiya zai ce ba daidai bane to suka dauki wannan gaba su duk inda za a je akai ƙara gun sarkin lokacin gwamnati kenan a lokacin akai shi ƙara gun gwamnati a dakatar da shi a kulle shi wallahi ba za mu yadda muna jin yana zagin wali ba duk irin wannan su ibn makhluf su ne a gaba ibn makhluf Allah ya masa rasuwa ibn jami'a yana da rai sai ibn qayyim shi wannan mai babu labarin babban dalibin sa a cikin majalisul salikin yake bada wannan labarin sai ce sai nazo masa da munna zan masa bushara cewa ga ibn makhluf babban abokin gaban sa ya rasu wa ashadduhum adawatan wa adallahu shine mafi tsananin adawa da gaba ga ibn taymiya da kuma cutarwa ga ibn taymiya yace da nazo na bashi wannan bushara yace fana harani sai mun tsawa ya hauni da fada wa tanakkarali ya canza mun fuska wastarja'a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma qama sannan sai ya tashi ibn taymiya fa da kansa min fawrihi yace take a wurin nan sai ya miki ya tashi daga inda yake zaune ila baiti ahlihi ya tafi gidan wannan babban abokin gaban nasa mai bin waccan mazhabar da yake shine babban abokin gaban sa wanda ya mutu sai ya je gidansa fa azahum ya yi musu ta'aziyya take a lokacin nan wa qala bayan mai musu ta'aziyyar sai yake cewa inni lakum makanahu yau a gare ku ni dinnan a matsayinsa nake duk abin da kuke bukata a zo wuri na zan tsare zan muku kaza wannan bawan Allah tunda ya rasu to yau ni ne a madadin sa a gun ku yake ga mama matansa da ƴaƴansa kuna fahimtar kissan yawa wa qala inni lakum makana wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wa sa'idatukum fihi illa wa sa'adtukum fihi sai ce babu wani abu da za ku shiga ciki kuna buƙatar taimako a ciki sai face na taimaka muku ma'ana duk abin da kuke so ku zo ku gaya mun zan taimaka wa nahu hadhal kalam da makamancin irin wannan zancen haka ya gaya wa matan mutumin da ƴaƴansa fasurru bihi har suka yi murna suka yi farin ciki da wannan magana ta ibn taymiya basu musamman ka san mutumin da ake tsammanin zuwa za ka yi ka zazzage su ka zuba ka a ce wai to a shikenan sai a zuba ruwa ƙasa a sha ko abokin gaba babba ya mutu yadda Bahaushe yake faɗa zai ce wai sai a zuba ruwa a ƙasa a sha adawa ta ƙare an maka maganin wai ka ga bayan abokin gabanka shi ba haka yi bane wannan ba karatu bane ba aiki da karatu bane kai murna dan wani ya mutu duk yadda kuke da shi sai yace wa nahu hadha al-kalam shi fasurru bihi suka yi murna wada'u lahu kuma suka yi masa addu'a shi kansa suka ce Allah sai ka da alheri wa azamu hadhihi al-hala minhu suka girmama wannan abin da ya musu basu taba tsammani ba a ce abokin gaban mijin su ya mutu bayan mijin ya mutu shi yazo kuma yana cewa shine ma a madadin sa duk abin da suke bukata dai daga gun mai gidansu to zai kawo musu farahimahullahu wa radiya anhu ibn qayyim sai Allah ya ji kansa Allah kuma ya yarda da shi to wannan kissar kafin ta akwai wata kissar kuma da na samu mun ba ta cikin wannan littafi din akwai inda wani daga cikin su wadancan da suka saba kai ibn taymiya kara wata rana ɗaya daga cikin su sai ya shiga kurkuku ya same shi ya samu ibn taymiya lokacin nan ba shi da lafiya ya zo mutuwa domin a cikin kurkukun ya rasu aka fito da yake shigar ba ɗaya ba ce to a wannan dai shigar da ya mutu a ciki sai da wani daga cikin waɗannan masu bin hanyoyi daban-daban ɗin da ɗaiɗaiɗun da wane ne da waye suka bi wani sai ya shiga cikin kurkukun ya sami ibn taymiya yaltamisu minhu an yuhallilahu yana neman wato ibn taymiya ya yafe masa abin da ya masa saboda ya fahimci cewa ba su kyauta masa ba sun ci masa mutunci, sun kai shi kara, an cutar da shi, shi ne ya shiga har kurkukun yana neman, da ya ji an ce ga shi nan haffa da alama mutuwa zai yi, sai ya shiga yana neman ya yafe shi, yafe masa. Shi ne Ibn Taymiyyah sai yake cewa, inni qad ahlaltuka wa jami'a man adani, ya ce ni na yafe maka da duk mutumin da ya gaba da ni, gaba ɗayan ku duk na yafe muku, ba zan mutu da kowa daga cikinku a zuciyata ba. Yace wa huwa, yace aha, wa jami'a man adani wa huwa la ya'lamu anni 'ala al-haqqi, da duk mutumin da ya gaba da ni bayan yana kan jahilci bai san cewa ni ne akan gaskiya ba, ya gaba da ni to na yafe masa. Ku ga irin wannan zuciyar, ma'ana yace duk mutumin da ya gaba da ni yayi gaba da ni akan bai san gaskiya ba, na yafe masa, yaje duk abin da ya aikata ba komai, in dai ni akai wato na yafe. Ku ga mutumin da ashe ba kansa yake so ya kare ba. Yawwa, wa inni ahlaltu sultana al-malik an-nasir, yace kai har sarki al-malik an-nasir shi ma na yafe masa abin da yayi, hafsahu iya ya kama ni da yayi da yasa ni a kurkuku, shi ma na yafe masa. Kaunuhu muqallidan ghayrahu, saboda mai yayi wannan ne, dama yana koyi da wani malamai ne suka bashi fatawa, ko suka ce wannan ba mutumin kirki bane, ba malamin Allah bane, mai kaza mai kaza ne, baya san manzon Allah, a kama shi a kulle, sarki ya kama shi a kulle, to yace shi ma sarkin na yafe masa domin na san taqlidi yayi, wasu ne suka sa shi a wannan hanya din. To wani abu kuma ya faru a kafin Ibn Taymiyyah a kama shi wannan kamun da yake shi ne na ƙarshe har ya rasu a ciki, shi wannan akwai al-malikun nasir din wanda ya kama shi ya sa shi a kurkuku. Ana nan wata ran sai wani al-malik Bibrus sai ya masa juyin mulki, da ya masa juyin mulki aka kore shi, ya zama murabus, ba a kashe shi ba, sai shi wannan din ya zama shi ne sarki. To waɗancan malaman da suka yi fatawa su ne da alƙalan gari fa da komai, yawwa, suka taso gaba ɗaya suka koma gindin wannan Bibrus ɗin, suka rabu da wancan sarki al-malikun nasir da ya murabus aka kore shi. To bayan wasu shekaru sai ya samu ƙarfi shi wancan al-malikun nasir ɗin, sai ya dawo sake kwace mulkinsa a gun wannan Bibrus, muna fahimta, da ya sake dawowa kan mulkinsa shine sai waɗannan kuma malamai sai suka sake dawowa wanda su zo gunsa. Bayan a lokacin su suka taru a gindin wancan, aka zuga aka goyi bayan wancan har ya masa juyin mulki. To a lokacin shi kuma sai suna zaune da waɗannan, sai suka hango wani mutumi yana tahowa, ashe Ibn Taymiyyah ne, da ya zo wurin sarkin, sai sarkin ya miƙe da ya hango shi ya tashi tsaye, shi ne fesa aka ɗaure shi da. To yanzu ya dawo mulkinsa bayan da an masa juyin mulki, ya tashi ya gaisa da Ibn Taymiyyah a gaban waɗannan, ya rungume shi ya ja shi gefe suka gana. To a cikin ganawar, bari ku ji abin mamaki, a cikin ganawar tasu da shi da sarkin, sai yake ce masa kaga waɗancan malaman ka san su, ya ce ya san su mana, sai ce me kake so in musu, sai ce kamar ya, sai fito da takaddu, tumin takaddu da waɗannan malaman suka rubuta da alƙalan, suka rubuta na ƙarar Ibn Taymiyyah a kashe shi a kulle shi, ai menene, akwai wanda duk ya halartar da jininsa cewa ba musulmi bane, kun san akwai wanda ya rubuta littafi cewa duk wanda ya ce Ibn Taymiyyah ba kafiri bane, kafiri ne shi. To duk waɗannan da suka rubuta irin waɗannan littafan da irin rubutun da suka yi na a kama shi aje a kulle, sai sarkin sai ya ɗauki wannan takardu sai ya ba Ibn Taymiyyah ya ce ya karanta, ya karanta su duk, ya ga da wane da wane da wane, duk wannan malamin har su waɗancan su Ibn Makhluf ɗin, su wane ne, su Mambaji, akwai wani mashhuri a cikinsu shi ma ana ce masa Al-Mambaji, na daɗe da karanta kissarsa. To gaba ɗaya sai Ibn Taymiyyah sai yawo, sai sarkin ya ce me kake so yanzu a yi musu, ma'ana ya yi tsammanin so zai ba da fatawa irin tasu cewa aje a kashe su, a cikinsu har sun tsorata, har wani daga cikinsu ya ce shi kenan mun mutu. Ma'ana yana ganin cewa kawai Ibn Taymiyyah zai ba da fatawa a yanka su yanka kamar yankan rago, shine Ibn Taymiyyah yace na sai na fahimci sarkin nan so yake yi anyan taqima li nafsihi ya rama wa kansa yace shi kuwa wannan abun ba abin da yake kira da'iman zuwa gare shi duk mai ilmantar da mutane mai da'awa to ya guji rama wa kansa wani abu da aka yi masa dan an ci masa mutunci in har aka yi maka abu saboda addini an cutar da kai an kore ka daga gida an wane ne an raba ka da mata an zage ka an kai ka kurkuku sai ka ce wai zaka rama kai ma zaka ci wa wanda ya maka wannan abun mutunci to Allah madauki zai barka da dabara ka sai ga ba a taimake ka addinin ba an bar jonna sai ce da na fahimci sarkin nan ba wai so yake ya taimaka mini ko ya taimaka wa addini ba ba dan addinin zai ba so yake tsare nasa mutuncin ga waɗanda suka taimaka wa sarkin da ya masa juyin mulki tunda yanzu ya sake samun ƙarfi bari shi kuma ya samu damar a bashi fatawar da zai kashe su yace da na fahimci son zuciya ne abin da yake so yayi yace sai na ce masa kai ya za a yi ka kashe waɗannan in ka kashe waɗannan kana da wasu malaman ne ba ka da malaman da suka kai su ba ka da alƙalai a kotunanka ba ka da kaza ba ka da kaza malamai ne da musulunci yake ji da su don haka ban yadda kai musu komai ba fatawar da ya bashi kenan shi kenan wato mutumin shi kansa hankalinsa ya tashi malaman nan suka ce yanzu Ibn Taymiyyah dama haka yake shi mu ba mu sani ba mutumin Allah ne ashe bawan Allah ne haka yake domin in ba mutumin Allah ba wanda zai maka irin wani mu'amala ko ba haka ba to shine sai har ɗaya daga cikinsu bayan shi Ibn Makhluf ɗin kai wata rana Ibn Makhluf da kansa kafin ya mutu sai yake cewa ma ra'ayna mithla Ibn Taymiyyah yace tunda muke ba mu taba ganin mutum irin Ibn Taymiyyah ba me sai yace harrabna alaihi mun yi ziga shine ma'ana harrabna in kace tahridi shine ka ziga wasu su auka ma wani mun yi ziga mun ba da kuɗi mun yi ziga mun ce aje a jefe shi a zage shi a ci masa mutunci har ɗaukan nauyin a kashe shi duk mun ba da dama ai yace falam naqdir alaihi amma ba mu samu iko a kansa ba yace wa qadira alaina amma shi ya samu iko a kanmu aka nemi ya bada fatawa a kashe mu fasafaha anna sai ya yafe mana wa hajaja anna har ma ya kare mu a wurin wato shi mai mulki din yace ba mu taba ganin irin wannan mutumin ba to wannan misalin da malam ya kawo anan wannan kissa tana cikin albidaya wa nihaya juz'i na 14 shafi na 54 babban abin da ke ciki na darasi shine kada mai ilmantar da mutane ko mai wa'azi ya dauki cewa addinin nan nasa ne ba naka bane na Allah ne in an yi abu don cin mutuncin addini to a ga bacin ranka yau ka bata ranka ka bayyana gaskiya ko da kowa baya so amma dan an ci maka mutunci kai to ka hakura ka kwantar da hankalinka Allah ne mai daga ka kuma shi zai saka maka kuma ka yafe waɗanda suka yi ma wannan abu su kansu zai karya zuciyarsu sai su dawo hanyarka ai da yawa daga cikin mutane ba gaskiya ce ba sa so ba musamman mafi yawan mutane masu bi kawai taqlidi suke bin wasu suke yi wasu malaman suke bi malaman da suke kan hanyoyin da ba daidai ba mafi yawansu su ma dan abin da suke samu ne yau da kullum ne akai shi yasa zaka ga ba sa iya faɗin abin domin in suka bar wannan hanyar suna ga ba su samu abin da za su ci ba kuma yanzu misali irin wanda harka irin ta yanzu harkar zaɓe ɗin nan ne wani malami ba daɗe ba ya je Kano yana wa'azi saboda yana magana da masu bin ɗariƙun sufaye ya gaya musu cewa a duk lokacin da aka zo zaɓe to da ka zaɓi ɗan izala gwanda ka zaɓi kirista yanzu wannan idan ba mutumin wanda yake Allah maɗauki kuma ka je ka ji wa'azin ɗan izalan sai ka ji su kuma suna cewa a haɗa kai da ƴan ɗariƙa da ƴan izala kada a yadda a zaɓi kirista kuma haka zaka ji ba in kana jin wa'azin ahlus sunna to amma shi kuma wannan sai ya zo ya ce a'a da ka zaɓi ɗan izala gwanda ka zaɓi kirista wannan duk saboda kawai masu goyon baya su ji cewa yanayewa hanyar sahidima ta raddi ga waɗanda suke kyamar ɗariƙa sai ga kamar ɗariƙa yake kyautawa sai ga shi wasu ɗan ɗariƙa suna cewa su ba su yadda da wannan zancen nasu ba za ka mutum ya guji son zuciya da neman girma da neman al'umma su ɗaga shi ka nema a wurin Allah ka yi wa addinin na Allah aiki Allah maɗauki sai baka duk abin da kake so na alheri
yawa don haka mu yi kokari duk abin da zamu yi mu kira mutane zuwa ga hanya mai kyau kada mu dauki wai addinin namu ne ko dan an saba mana kai ta gaba kowa ka zauna da shi lafiya musamman waɗanda muke zaune da su a da jahilci suke ma dariƙa wani ma bai san ma me dariƙa ba kawai ana an ba shi ya je wazifa kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza bai sanya ake komai ba abin da ya sani da haka ku abi mutane a hankali a ilmantar da su bi iznihi tabaraka wa ta'ala insha Allah wata ran za a daina a kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya kara mana hakuri ya kara mana aiki da abin da muke karantawa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na to tambaya ku shi malam shin yaya mu'amala da mutanen da suke kan aqidar shi a zata kasance su ma yan bid'a ne mu'amalar da zaka yi da su a ta bangaren ka je ka jawo hankalin su musamman ni abin da dama Saudiya nake gaya muku shine waɗanda suke harkar shi annan da yawa daga cikin su ba su san ma me shi arba akan jahilci suke abinda malaman nan nasu suke dora su akan suna daukar shine abin da yake daidai a samu mai ilimin da zai ilmantar da su cewa wannan hanyar ba ita ce daidai ba ita ce san alil baiti ba ita ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba insha Allah za su daina yawa amma duk da suna da bambanci aqidar su hakika tana da bambanci da aqidar sauran jama'a tafi muni tafi karkacewa tafi kyamar wannan addini saboda akwai sukan qur'ani sukan sunnar annabi sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka wajen mu'amala da ya kamata a ja hankalin mutum da shi wannan shi ya kamata a yi amma ba ana nufin ka dauki ko aboki yau da kullun kana zaune da shi kuma yana harkar shi a zai iya ja hankalinka zuwa ga wannan wannan na shafi magana akan wannan ba ita ake nufi da mu'amala ba ka bi hanyar da zaka ja hankalinsa ya daina wannan abu ya kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi in baka da ilimin da zaka ja hankalinsa to fita harkar sa kada kai wata mu'amala da zaka auka kai kanka cikin abin da yake shine rabuwa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimaka